al-Imam al-Khatib al-Baghdadi ya kasance yana yin haka haka as-Sam'ani shi ma yakan yi haka yakan sa wani ya karanta shi ko al-Imam al-Rafi ya kace da kanshi ma yake karantawa da kanshi yake fara karatu amma su waɗannan sukan zabo ne ko mustamlidin su ko kuma wani wanda aka san yana da ƙwarewa yana da mahara mahiri ne a al-Qur'ani sai a ce to ya karanta al-Imam Ibn Hajar rahmatullahi alayhi shi ya zabi cewa a dinga karanta suratul a'la subbisma rabbikal a'la saboda munasabar fadin Allah sanuqri'uka fala tansa ana tafa'uli cewa Allah ya sa wannan karatu idan mun koyi shi kan mu manta shi mu ci gaba da aiki da shi da haka yakan sa a karanta suratul a'la a farkon majalisin sa to wannan dai babu lafi ai haka ya tabbata tun zamanin da salaf suna yi fara wani majalisi na karatu na wani darasi ko na wata mas'ala da karatun alqur'ani babu lafi amma abinda zai iya zama kamar wani sabo shine zaben dole sai kaza takallufin dole cewa sai sura kaza har ya kai ga idan ana ganin ba ita aka karanta ba kamar ba a gege ba to wannan zai iya zama wato taqayidul mutlaq wanda yana daga cikin fuskokin da ke kawo bid'a a cikin addini wallahu a'lam falhamdu ana karanta nan da falhamdu fassalatu ko kuma falhamda fassalata zaka ga mishi duka wasulan guda biyu saboda nuna halastin haka in aka karanta falhamdu fassalatu ya zama wato isti'nafi kenan in kuma aka karanta da falhamda fassalata sai ya zama adafi akan wastahsanul bad'a sai ya zama kuma wastahsanul hamda wassalata kuma suna ganin mustahabi ne lalle abu ne mai kyau a fara da alhamdu lillahi da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana a fara da tashahhudi kamar da muka ambata a darasin baya za a yi tashahhudi abinda kawai yafi zama a'ala shine mutun ya takaita akan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya gudanar wato ya fara da khutbatul haja wadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana karanta ma yana koya wa sahabbai ita kamar da ibnu mas'udin yace kama yu'allimuna surata min alquran wanda hakan na nuna kamar wato sai ya karanta musu sun ji ya ce su karanta su ji ya ji ya musu gyara gyara kamar yadda malamin alqur'ani yake ko kuma kamar yadda yake bada muhimmanci wajen koya musu alqur'ani da fitan musu da ma'anoninsa to haka yake ba su muhimmanci wajen koya musu wannan turbatul haja manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya yin wani jawabi sai ya fara da ita sawa'un asalloli ne in zai huduba ko kuwa a taro ne na jihadi ko na aure ko na sulhu ko na menene ko na wa'azi yakan fara diman da'iman da al-khutbatul haja kuma addu'a ce mai albarka da fa'idoji a cikin ta karanta littafin Sheikh Al-Albani wanda yayi al-khutbatul haja a sunan littafin kin da haka na'am wa ba'da hustansata ko na'am wa ba'da hustansata to bayan mai tilawa ya karanta istansata sai ya ce kowa ya shi asa kowa idan yayin shuru aka samu natsuwa thumma basmala sannan sai a fara da bismillahir rahmanir rahim falhamdu fassalatu falhamdu fassalatu ko falhamda fassalata da haka zai fara da bismillah duk da yake sukan kafa hujja akan wannan da hadisan nan da suka zo ta hanyoyi masu rauni cewa kullu amrin dhibalin lam yubda fihi bismillah fa huwa raddu ko fa huwa ajza wannan hadisi ne da ifi ta dukkanin fuskokin da yazo Sheikh Al-Albani Muhammad Nasiruddin yayi magana mustafida akan shi a cikin Irwaul Gali da cikin littafin Adh-Dha'ifa na shi ya Ibn Hibban ya ruwaito da wasu malamai hadisi ne bai tabbata ba amma aikin magabata ya nuna haka sannan Qur'ani ma ya karantar da ladabin haka fadin Allah subhanahu wataala wasiqa Sulaiman innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wasiqun shi da yake aikawa yana farawa da bismillah a sa'ad da zai fara rubutu ya ce bismillahir rahmanir rahim min muhammadir rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ila fulan kaza 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 ko ana farawa da isti'aza kafin bismillah isti'aza tana takaituwa ne ga tilawa wannan shine magana mafi inganci isti'aza tana takaituwa ne ga tilawa dan anan ne Allah yake cewa fa idza qara'atul qur'ana wa idza qara'atul qur'ana fasta'id billahi idza qara'atul qur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim to ba a samu a wajen isti'aza an yi a wajen tilawa alqur'ani an yi wannan umarnin ba in ba inda mutum yaga wani abu da yake buƙatar neman tsare shi ba ko mun gani amma mujarrajin wajen karatu wasu malamai ma suka ce to akwai ma mummunan tafa'uli kamar kana cewa mutanen da ke tare a wurin to yanzu shedanu ne kenan kuma kamar cin haka da ka abin da yafi shine a takaita akan bismillah din bismillahir rahmanir rahim sai kuma hamdala da salati din kamar yadda muka ambata a darasin da ya gabata dan mutun ya fara da wani salo na hamdala da salati wanda ba na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a ce yayi wani abu wanda za a annaba shi ba domin an samu wasu daga cikin magabata suna fara ga haka amma dai khilaful aulani tsayawa akan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu shakka shi yafi wallahu ta'ala a'lam to bayan wannan thumma aqbal sannan sai ka fuskanci sai a fuskanci darasin yaqul mana bayan an yi fara da tilawa alqur'ani an karanta wata sura khafifa kamar yadda khatibu ya fada ko makamancin haka sannan kuma an yi shuru an yi bismillah an yi salati da sallama da sauransu thumma aqbal sannan kuma sai a fuskanci abin da za a yi yaqul sai mustamli malamin yakan yi shuru a bisa al'adarsu to mustamli wanda shine san kiransa sai ya ce mishi man aw ma zakarta akramakallahu man zakarta ko ma zakarta me zaka ambata mana ko wa zaka ambata mana daga gare shi wabtahal kuma sai yayi masa addu'a ibtihal anan ay yad'ulahu yaqulu man zakarta yarhamukallah man zakarta radiyallahu anka man zakarta aslahakallah basa ce musu man haddathaka sai su ce mishi man zakarta wa zaka tuna mana wa zaka ambata mana saboda kamar aka ce man haddasaka to yanzu ana so dole sai ya kawo da siga haddasana kenan to yi kuma ba da siga haddasana yake nufin kawowa ba yana nufin ya kawo ne da siga akhbarana ko da siga ta wujada kuma kamar haka dan haka ba sa ce mishi man haddasaka sai dai a ce da shi ma zakarta aw man zakarta to idan mustamli ya faɗa mishi haka wabtahal lahu kuma yayi masa addu'a shi yasa aka samu malamai suna kaunar wannan irin addu'a da ake musu suna har wasu ma wanda ba malamai ba sukan yi burin ina ma su ma su samu darajar malanta saboda irin addu'ar da malamai suke sha an samu kissoshi kamar Yahya ibn Aksam wanda babban alƙali din nan ne mun yi darasi akan shi a cikin al'ibar wanda aka mishi musadara din to yana da alƙalanci kuma yana da ilimi haka yakan yi majlisi na imla'i haka tambaye shi cewa me abin da kafi mora a duniyar ka yace addu'ar da ake mun da nazo majalisin illahi ta fi mora fiye da duk mukamin da aka bani haka wata rana sarkin musulmi al-Mansur Abu Ja'far al-Mansur ya zauna tare da dalibai tare da ƴan fada sai yake ce musu duk wannan irin makami da nake da shi a duniya da yadda kowa yake jin tsoro na yake ganin haibata yace wallahi baya burge ni kamar irin yadda darajar malami take burge ni a tsakanin daliban shi ce kaga suna girmama shi suna mai addu'a suna sunkuyar da kai a gaban shi aka ce wa shagari mutanen fadan sai suka yi shawara sai suka zo da alƙalumma da alluna da tawadu irin yadda dalibai suke yi suka tawada sunan karatu yace ya ba za ku yarda ni ba ai ku ba ku yi kama da dalibai ba ce ni ma ban yi kama da malami ba ce ina nufin waɗannan masu ƙafa da kaushi masu gashi a yamutse waɗanda suke baƙi waɗanda suke da yunwa a cikinsu amma duk da haka ba su gaza daga neman asalin gaskiya ba ku ko yanzu kuna yi mini riya ne kawai ya ce ku tashi ku bani waje ku kwashe waɗannan kayayyakin duka al-Khatib al-Baghdadi ya kawo waɗannan labarai a cikin al-Jami' li ahkamil li ahkamir rawi wa adad as-sami da haka wannan addu'a da ake wa malami ce mishi Allah gafarta malam kamar yadda muke faɗa da Hausa ko akramakallahu ko alrayni ko ire-iren wannan kalmomi wasalli sannan duk sadda ka gitta ta kan sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasalli zaka mishi salati sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ana so kai kokari bakin ka ya saba kar kuma ka dinga yin sallallahu alaihi wasallam wani lokaci saurin baki zai rinjaye ka baka sani ba amma lalle kowa ya yi kokari ya saba da fadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wannan ya daga cikin al'adar malaman hadisi wanda ba sa wasa da ita wanda kuma suke alfari da ita cewa wannan zai ba su daraja ta kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, saboda yana cewa daga cikin mutanen da su fi kusanci da shi ranar alkiyama akwai aktharuhum salatan, wanda za su fi kowa yi masa salati. Don haka duk sanda sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ambatansa ya gitta, to kai masa salati. Wata rabba, sannan kuma kai taraddi ga sahabbai radiyallahu anhu radiyallahu anha, idan su da dada da uba sahabbai ne kamar Ibnu Abbas, kamar Ibnu Umar, kamar Ibnu Amr ibn al-As, sai a ce radiyallahu anhuma, inda yawa ne radiyallahu anhu. Malamai sun yi maganganu akan kebance su Aliyu da Fatima radiyallahu anhuma da cewa alaihimus salam, wanda za ka ga a cikin sahihul Bukhari haka yake zuwa a cikin nusakh din. Da karke dai malamai suka fahimci cewa waɗannan rubuce-rubuce to sun faru ne daga wasu nusakh, babu wani dalili na shari'a da ya bada dama a keɓance su da wannan dalili na shari'a babu. Da haka abin da ya fi dacewa a maida su cikin umumin sahabbai, su ma a dinga ce musu radiyallahu anha Fatima, radiyallahu anhu Sayyidina Ali, su Hassan da Husaini radiyallahu anhuma, radiyallahu anhum ajma'i. Rafi'an, kana mai ɗaga muryarka da wannan, kar kai rowa wajen ɗaga murya, don kowa ya ji addu'a ce da tabbatar da matsayin da Allah ya ba su. Allah ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati da kanshi, kuma ya umarni da amshi, kamar yadda ya faɗa inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana cewa ya yarda da sahabbai, laqad radiyallahu 'anil mu'minina kaza 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 kaza, to wannan shine ake tabbatar musu da darajar da Allah ya ba su, saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa anzilun nasa manazilahum, kowane mutum a bar shi a matsayin da Allah ya ba shi. Washeku tarjama shiyuha, shi kuma malamin idan mustamli ya ja hadisin, wato malamin ya karanta mustamli ya ja, washeku sai malamin ya tsaya tarjama shiyuha yayi tarihin malaman daga cikin abin da suke yi. Kamar yadda muka ambata tun a makon da ya gabata, za su ambaci cikakken sunan malaminsu. Zai ce قال حدثنا الشيخ محمد ابن ابراهيم الكذا الفلاني سيا امبتا هر idan nasabar ma ta kasance tana da wani iskari kaman zai ce wato irin mun za a ce shaybani, sai ce shaybanu kaza, shaybanul kufa, ko iraki ya ce iraku kaza, haka sai ya ambata, ko tamimi ya ce tamimul yaman, suna ambato, ko ya ce huwa ibn fulani, sai sun ambaci komai dalla dalla da za a gane shi. Za a tambaci suna da nasaba da alkunya da laƙabi da komai, yadda za a gane malamin shine washeku, shi malamin da ke bada hadisin zai dakata tarjama shuyuha yayi tarihin malaman a taƙaice, wada'a kuma yayi musu addu'a, suna yi wa malamansu addu'a tun daga kan sahabbai za ka tarar suna yi wa malamansu addu'a, suna ambatansu da alkhairi da siffarsu. Za ka Ibnu Mas'udin yana cewa haddathana sadiqul masduq, wannan ita ce tarjama din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mai gaskiya dan mai gaskiya ba mu labari. Kaji suna cewa haddathat nas siddiqatu bintu siddiq Aisha kenan, sai kaji an ce haddathana fulanu wa huwa awsaqu man ra'aytu, haddathana fulanu fa ma ra'aytu asdaqa minhu, suna fadan wadannan. Al-imamu wannan as-sakhawi ya bada wasu misalai anan, babu laifi mu ji su saboda kwatanci a cikin wannan lissafi nashi na الفتح المغيث. غاشي اندي يكي تشيوا ذاك جي ابو هريره yana cewa sami'tu khalili as-sadiq al-musduq, kamar yadda yake cikin bukhari kenan ko. Ibn Mas'ud yace haddathana as-sadiq al-musduq, Abdullah ibn Yazid yakan ce haddathana al-bara'u wa huwa ghayru kadhub, wannan yazo a cikin bukhari shi ma. Haka a cikin muslim abu muslim khawlani yake cewa haddathana al-habib al-amin amma huwa ilayya habibun هو إليه فحبيب وأما هو عندي فأمين عوف بن مالك حتى يفلا أتكي إسناد وانا نشيني واتو يبند سكي وما لما الناس دا أم بتنس مسروق يكي تشوى حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرعة عائشة دي سيدي متى وانا نتاكر كما عند الخطيب يباد العبادي أطاء ابن أبي رباح يكن شي حدثني البحر ينا نفع ابن عباس حكا شعبي يكن شي حدثنا الربيع ابن Khuthaym wa kana ma'adini wa kana min ma'adini Sidiq haka yake mishi wannan take shi kuma haka shi kuma Ibn Uyayna yakan ce haddathana awthaqun nasi Ayyub shi uba yakan ce haddathani sayyidul fuqaha'i Ayyub Hisham dan Hassan yakan ce haddathani asdaqu man adraktu min al-bashari Muhammad ibn Sirin Waki'u yakan ce haddathana Amirul Mu'minina Sufyan Muhammad ibn Bishr yakan ce haddathana Thiqatul Saduqu Al-Ma'mun Khalid ibn Sa'id haka dai ga sunan Sufyan yakan ce haddathana Al-Hubaydi wa malakitu an sahal al-islam wa ahlihi minhu duk waɗannan Khadim al-Baghdadi ya kawo su misali iri daban-daban a cikin Al-Jami' haka Ibn Khuzaimah yakan ce haddathana man lam tara aynaya mithlahu Muhammad ibn Aslam al-Tusi الإمام العلائي يكني ما باب ما لمنشي طبري تاكيه شيء حدثنا الإمام أبو إسحاق الطبري وهو أجل الشيخ اللقيته ده أبو وائل إيرا وأنا ندامة وأنا نسيت النسالين كوشيني ما أنا تشيوا زي ما لمنسى ترجمة يا أم بتشي فلا لسا ودعاء كم هي مسا الدعاء شاء الله وين جي جافا تام شاء الله يجئن إيا ينسى الله يسا يا فوتا دسورس وأنا جماعة كم هي دمك تفا دامنا مي متوا واجبيني dole ne girmama na gaba da kai akan komai a shekaru ne a ilimi ne a sanin rayuwa ne to ballantana kuma wanda yake malamin ka gama garin wanda ya wuce ka wajibi ne ka girmama shi to yana kuma wanda yake malami wanda uba ne na addini to wajibi ne ka girmama shi ka san darajar shi kuma karancin girmama malamai da yake faruwa a cikin mu al'umma ahli sunna na nuni zuwa ga ƙaryar sunna da muke bi ƙarya ne ko kuma akwai ragowar jahilci da bid'a dake cikin tunaninmu musamman a waɗannan zamanna da za ka ga dalibai neman laifin malaman su suke neman ya za a yi su ƙware malaman su murna suke da sun ga malamin su ya shiga cikin wani kunci ya shiga cikin wata fitina ko jarabawa wannan yana da ban tsoro irin wannan kowa ya kwatanta da zai iman iyayen shi da suka haife shi haka kamar yadda malamai suke faɗa iyayen nasaba su ne iyaye da kasani amma iyayen addini su ne malamai kuma kamar yadda Allah ya umarni da aima iyayen nasaba biyayya haka ya umarni da aima iyayen addini biyayya da Allah yake cewa wa ulil amri minkum atiu Allah wa atiu rasul wa ulil amri minkum ulil amri game da addini su ne malamai don haka mutum yana ganin abin da yake wa iyayen shi yana mu umarnin Qur'ani anishkur li waliwalidayka kaza kaza da sauransu to me yasa bai aiki da wannan ya zama kenan yana zaben abin da ya ga dama a cikin alqur'ani ya aiki da wanda yake so ya ba wanda yake so Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu wa dhikr ma'rufin bi shay'in min laqab sannan a ambaci wata siffa shi mai kyau bi shay'in min laqab babu laifi kuma a ƙara da ambatan laqabin sa babu laifi a ambaci laqabin sa suka ce koda laqabin ya zama wanda yake yana nuni zuwa ga aibi dama laqabi na iya nuni zuwa ga falala ko wani aibi to koda laqabin na nuni zuwa ga aibi babu laifi idan ya zama shine abin da ya shahara da shi ka gundarin kaman gundar Muhammad ibn Ja'far Muhammad ibn Ja'far gundar wanda dalibin makarantar Shu'ba ne yawanci dalibai sun san labarin tarihin sa wani dalibi ne mai bala'in naci ya matsawa malamin ya takura mishi bai barin shi numfasa yawan tambaya yawan neman fa'idoji shine malamin ya utane ya ce mishi kai da Allah kaman shi kaman shi ka cika naci wallahi uskut ya gundar cikenan dalibai suka makala mai wannan suna sai sunan ya bi shi to daga baya kuma sai ya zama din mai suna Muhammad ibn Ja'far sai ya dinga ce mishi gundar kamar yadda aka ga za a ce Abdullahi mai Kano mai Daura Usman sai ya dinga ce mishi Shehu daga baya kuma sai ya zo a ce Shagari zamanin da Shagari ya mulki Allah ya gafarta mishi irin haka sai ya zama laqabi ne ga magari ga din mai suna Muhammad ibn Ja'far to babu laifi dan ambaci laqabin mutum a ce ga laqabin da ake gaya mishi malam dogo ko gajere ko malam baki ko malam mai kaza ko malam mai dingishi duk inda kaje dalibai ba sa gazawa wajen sanya malamai laquba to wannan laquban babu laifi a ambace su dan tamyizi amma ba dan wulakanci ba ba dan raini ko isgiri ba yace awasfi naqsin ko kuma wani ambato wanda yake siffa ce ta naqasa za ka ga samu malaman hadisi da dama suna da siffofi ta na ƙasa da ake ambaton su da shi ko kuma wata siffa wani lokaci ta abin nan ne ma ta akasin abu kamar muslimun zanji da ake ce mishi malam muslim az-zanji baƙin fata ba baƙi bane zabaya ne jazir ne sai ana ce mishi azzanji, kamar Humaydu al-Qawi, Humaydu gajere ne sai suna ce mishi malam dogo. Shi sa har Hassan Basri yake cewa ina tsoron kai ya zama fadin Humaydu da muke ce mishi al-Qawi an takuna ghibata, ina tsoron ka ta zama ghiba ce. Haka Hannabi ya ruwaito a cikin kitabul Zuhud. To da ka sai ka duba da wacce manufa kake fada, akwai wanda ake ce mishi al-Muqat, malam nazawi, saboda gurgune baya iya tashi, irin wanda ake in a zamanance ne sai a ce za a tura shi a keke, shine Abu Ma'mar Abdullahi ibn Amr al-Minkar, wanda ya race kata 224 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Kaman Asim al-Ahwal, Asim ibn Sulaiman al-Ahwal, Ahwal shine mai hararin garki, kaga kaman sai ya zama kamar raini, shi ma cikin atba'u tabi'i ne yake, ko cikin tabi'i yake, amin, ya rashi kata 142 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Kaman wanda suke ci mishi al-Ashal, al-Ashal shine mai shanyayyen jiki, wanda yake da shanyayyen, wanda yake da abin nan stroke, Mansurun al-Ashal da suke ci mishi, Malam Mansur ibn Abdurrahman al-Ashal, ga A'raj Abdurrahman ibn Hurmuz al-A'raj, kaga shi ma gurgu wanda yake dingishi, ga Abu Muawiya Tadarir babban malamin nan, malam baban Muawiya Makahu, ga Sulaiman al-A'mash, Sulaiman ibn Mihran al-A'mash, malam mai kwantsa a ido, mai ciwon ido. Haka Harun ibn Musa al-A'war, shi ma A'war kaga kamar kace mai ido daya shine A'war, wato wanda idan shi ya lalace. Akwai abin nan wannan ibn Muslim wanda ake ce mishi al-Qasir, abin sorry wani malamin nahwu ne ke son tuno, wanda ake ce mishi Dallawai, sunan shi in ba na manta ba Ziyad ibn Ayyuba Dallawai, ha addai yana cewa duk wanda yake mun Dallawai Allah ya isa, amma dalibai ba su fasa fadi ba, basu fasa fada ba, kamar Nawawi da aka ce yayi addu'a ya ce duk wanda yake mishi abin nan Sharafuddin shi Allah ya isa bai yafe ba, amma yanzu ana fadi. Haka an ruwaito cewa Sa'id ibn Musayyib, duk da yake ita wannan kissa ba su tabbata ba daga gare shi, ya ce sayyaballahu man sayyaba abi, amma yanzu ana fadi. Wasu malamai suna ganin yafi inganci a ce Musayyib din, wasu haka suke gani a cikin malaman hadisi. To da irin waɗannan sai an kula, akwai wanda laƙabin da ake faɗa mishi a ɓoye ake faɗa mishi, sai ka ji ɗalibai sun iskaci dinga ce wani malami gauro ko wata kalma da yake makale mata yana yawan faɗanta, su dinga ce mishi malam in fact, misali din yana magana ɗaya biyu zai ce in fact, sai su dinga cewa ko in fact. Dukkanmu malaman makaranta ne, mun san shigantakan nan, kuma dukkanmu ɗalibai ne, kuma mun taɓa yi, Allah ya gafarta mana gaba da ko ba gaskiya ba, ai gaskiya ce, ko za su samu wani laƙabi ko wani kalar kaya ko wani tsayuwa da kake yi ko wani tarihi da yake da alaƙa da kai, sai su laƙaba maka shi kawai, kuma dole in ka ji jin ranka zai so su, to wannan sai a kiyaye. Amma idan aka waye gari ya zama dole da shi aka san ka. Nawawi ya ce ma wannan yana daga cikin giba ta halasta don yin kwatance, ko kamar yadda cikin Riyadu Salihin da Al-Azkaru. To duk waɗannan babu laifi don an ambace su, amma ya ce auna sab, ko wata dangantaka da za a faɗa wadda za a gane mutum da ita, li ummihi, a danganta shi ga uwarsa, ya ce faja'izun, to wannan ya halasta. Malam yakun yakrahu, matukar bakin abin yake ba. Khatib ya faɗa ya ce ya halasta idan ba malamin an san baya san abin ba, kamar shi gundar da baya so, daga baya dole ya gaya hakura, daga cikin wanda ba su san sunan da ake gaya musu kamar Ishaq ibn Rawiya, wannan sunan na Rawiya ya ce baya san sunan da ake gaya baban shi, haka inda zai iya hanawa da ya hana. Haka Khalid ibn Makhlad al-Qatwani, malamin su Bukhari din nan, ya ce shi baya san wannan sunan Qatwani, baya so a daina danganta shi, amma mutane ba su daina ba. Haka Al-Asam Abul Abbas Al-Asam da muka ambata, shi ma baya so, amma mutane ba su daina faɗi ba, don haka ba yadda ka iya da su. Ya ce kabnu ulayyatin, kamar Ibnu Ulayya, shi ma baya san ana danganta shi zuwa ga nasaba ce ga uwarsa. Akwai mutanen da ba su so su ma, kamar Ibnu, akwai wanda yake ce mishi Ibnu Mughayya, baya so. Al-Harith ibn Barsa, shi ma ana faɗan haka da Mansur ibn Safiya, za ka gansa a cikin masu riwaya, ba sa son ana danganta su ga uwayensu. Shi abin nan, wannan malamin Ibn Ulayya, wanda sunan shi asali Isma'il ibn Ibrahim ibn Miksam, Isma'il ibn Ibrahim ibn Miksam Abu al-Bishr al-Asadi, asalin su mutanen Kufa ne, amma baban su sai zama yana zuwa Basara yana kasuwanci, yana zuwa yana dawowa kasuwanci, yake kasuwanci kamar da abin nan Ibn Sa'd ya ba da labari a cikin At-Tabaqat. To wata rana da yazo sai auri wata mata a nan garin Basara, ita ce wannan mata mai suna Ulayyah bintu Hassa, wadda bararriyar baiwa ce amma kuma mai basira da san ilimi. Duk inda ake karatu tana zuwa tana zama majalisin karatu. Sai ta haifi yaro kankani, shine Isma'il dan Ibrahim. To daga baya sai ya zama baban baya ne, baban ya koma garin su, ko mun gane da dan da uwa aka san shi, kuma tun yana dan karami take zuwa da shi makaranta. Saboda ita kuma ƴan makaranta ce, inda ta je tana makaranta. Shi sai yake cewa nasha'atu bainal ilmi wa shuyukh, ni na taso ne tsakanin malamai da ilimi. Tun yana dan karami inda ta je da shi take zuwa karatu. Da haka duk wanda ya gani shi kawai dan ta ne, ko mun gane da tabi'atul hal dan ta ne, kawai sai ana ce mishi dan wanci. Ko da bai ce maman shi ba, dabi'a wannan za a iya ce mishi dan wanci. Kamar yadda misali a kasashen mu na Hausa, ko ruko aka ba mutum da sai mai da shi sunansa, to sai ana ce mishi kawai Ibnu Ulayya, dan gidan Ulayya, kamar haka da wasa. Duk malamai suna san shi haka, yaro mai basira tun yana karami, har ya taso sai sunan shi ya bace. Duk har aka san shi kawai da Isma'il Ibnu Ulayya. Shi kuma duk sanda aka kira shi aka ce a'a bal ana Ibnu Ibrahim, sunan babana Ibrahim, zai ce mana dan Ulayya. Gashi dai mahaifin shi, shi kuma yana ganin san bai halasta ba saboda ud'uhum li aba'i. Haka dai aka yi tattirjiya da shi, yana so baya so, gashi dai suna ya bi shi. Har yanzu ma da za a faɗa ɗin ma sai da aka ce Ibnu Ulayya. Mun gane ta irin wannan baya da ka iya, Allah ya gafarta musu. Ibnu Ulayya babban malami ne jama'a, daga cikin malaman hadisi, kamar yadda malaman tarjuma shi suka nuna. Kuma yana da hadisai a cikin dukkanin kutubus sita, ya rasu shekara ta 193 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam An-Nawawi a cikin Tahdhibul Asma'i wal Lughat ya bayyana wannan bayani na cewa yana kyamar sunan. Haka shi kanshi Ibn Sa'd din a cikin tarjumar da ya masa a cikin littafin Tabaqat na Ibn Sa'd. Dan haka ba a so ka zo faɗin sunan shi ka ce Ibnu Ulayya, kenan da kamata yayi suka ce Isma'il Ibnu Ibrahim, sai ka ce alladhi yuqal lahu Ibnu Ulayya. Haka wasu suke dan gudun abu, sai su ce wani dan wani wanda ake ce mai kaza, ishara zuwa ga cewa akwai sarƙaƙiya game da faɗan wannan sunan, amma ba yadda aka iya. To a take shari duk za a faɗi wannan abubuwan a bayyana su, yace fasun, to sai ka tsare shi daga wannan. Wanda baya so fasun sai ka tsare shi, ka tace shi. Shine kamar sai a ce haddathana Isma'il ibn Ibrahim, idan ana son a mayyaze shi mutane su gane, sai a ce alladhi yuqal lahu Ibnu Ulayya, wanda yake ce mishi dan Ulayya. Wallahu a'lam. Warwi fil imla an shuyukhin qaddim, a wajen darasin imla'in sai ka ruwaito hadisai daga malamanka, kar ka ruwaito daga mutum daya. Kana da hadisai yafi dacewa ka kawo su daga malamai daban-daban, ka ambaci wane da wane da wane, irin yadda Muslim yake, irin yadda Abu Dawud yake, irin yadda Bukhari yake, ne yake shi yakan bambanta su, ya ambata a nan ya ambata a can. Wato dai karka kale akan mutum guda ɗaya wajen koyan iliminka, haka wajen bayar da shi. Qaddimi awlahu, ka gabatar da na mafi cancantar su. Wato za ka fara kawo hadisin wanda yake a hafazu, in wajen hadda ne, ko a sannu wajen in sun ɗaya a wajen hadda, ko atqanu, ko ansabu ashrafu nasaban. Zaka ana amfani da duk waɗannan abubuwan guda wajen gane waye shi, wanda yafi ƙarfin hadda, wanda yafi ƙarfin itiƙani, wanda yafi shekaru, wanda yafi kyakkyawan nasaba. Idan akwai mutumin da ke Quraishi, yanda Bukhari ya fara da Humaydi, sai ka fara kawo hadisin Quraishi kafin wani. Ko mun gane, idan akwai wani babban malami wanda yake allama ne, abin nan ne daga cikin alamul ilm, to za a kawo hadisin shi kafin a kawo na wanda bai kai shi ba. Idan akwai wani hafizi, za a kawo nashi kafin a kawo na ƙasa da shi. Haka dai haka dai, idan akwai wani gogaggen malami muhannaki, wani mutqini, za a fara kawo hadisin shi kafin a kawo na ɗaya. To za a duk za ka gwama wannan, wanne ya kamata ka fara ambata, to za ka fara ambatan wanda yake awlahu. To al-awlawiyyan tana zuwa min qibalil hifzi, min qibalil itqani, min qibalil nasabi, min qibalil sinni, duk ana iya ɗaukan ta haka. Wantaqi, kuma ka tace abin da zaka koya mutane ya zama tatacce ne a tasfiya kenan wat tarbiya ya zama abin da zaka koya musu tatacce ne ta fuskar ingancin sa ta fuskar ma'anar sa ta fuskar dacewar shi da matsayin su na ilimi da dacewa da abin da ake ciki na karatu da makamantan su wa afhimi sannan ka tsaya ka musu bayanin duk abin da ke ciki tafhim shine wato a bayyana abin da ke ciki na nukat lugawiyya abin da ke ciki na fawaid hadisiyya abin da ke ciki na aqida abin da ke ciki na sabanin riwaya da sharhul gari abin da ke ciki na maganganun da malamai suka yi game da masu riwaya ingancin su da rashin ingancin su wato duk abin da Allah ya huwace maka na ilimi a wurin ka tsaya ka kwankwatse musu shi gurgudan iyawa gurgudan bukata gurgudan maslahar addini da rayuwa da karantawa ina fata mun fahimci wannan kar ka zama malami mai ruwa wanda ga wata fa'ida ta ilimi ya kamata dalibai su santa sai ka koyi ce ba za a ga muku wannan ba sai kun biya ko kuma sai kun yi hankali ko makamanta haka wannan bai daga cikin ba a san malami da mai da ruwa hatta kamar da Ibn Qayyim yake fada hatta a wajen fatwa yace malamai suna yabawa malamin mu Ibn Taymiyyah saboda yadda yake da sakin hannu cewa daga cikin siffofin karaman malami ya zama yana da kyauta to kyautar sa shi ba ta kudi ce kadai da abinci da sutura ba a kyautar ilimin in an mai tambaya kankanuwa wanda zai bada amsa kawai ce halas ne ko haram ne sai ya littafi sai ya zama yannin ya wato ya baka fiye da abin da ka zo nema kenan kamar da wani zai zo wajenka misali da Allah alaji a taimaka mini gidana babu komai ko te shinkafa ce a bani sai ka aika mai da buhu biyar to irin abin da Ibn Taymiyyah yake kenan gashi nan har yanzu kuma ana cin moriyar wannan ilimin fatawa majmu'u dinta ga irin su hamawiyya irin su tufutul iraqiyya irin su wasiyya ga sanan kowanne littafi ne mai zaman kanshi da duniya take takama da shi to wannan bazulul ilmi din haka ake so malami ya zama idan ka fara zaman karantawa ka tsaya ka kwankwatsi ilimin yadda ya kamata tukuna tun farko ya zama ka iya shi sannan kuma in ka zo gaban dalibai karka musu ruwa wani dake zauna a wajen Allah zai mishi fatahin da wata kila ya fi naka ko kuma a lokacin ma ya fi ka ilimi da basira ma kawai yana bukatun irshadi don ya je gaba sai alherin ya fantsama amma idan kai tayi ruwa yadda malamai suke da kasan nan a dinga koya mutun karatu rabbul lahi a ce to tashi ya isa ka hayya mutu bai iya risala ba bai wuce rabin kitabul haibi ba hayya mutu bai iya komai ba to ka cutar da shi ka cutar da al'umma ko kuma sayansa daka su nika musu karatun yadda ya kamata in sun fito kuma su to mutane abun nan kwange ba za su koya musu ran al'umma ba daka in ma ya mutu dole dan shi ne malami duk wannan ruwa ce shi sai zaka ga sai a waye gari shi sunan sa ya bace duk me kudin da yake da ruwa ba a sanin labarin shi ka'idar rayuwa ce wannan ba a sanin shi a matsayin me kudi tunda bai so a gane yana da kudi to ba za a san yana da kudi ba to wazewa alfahari kenan dan daman wannan filin din cewa na fi ku arziki shine ke sa mai kudi ya je wata tsiyane to ba wanda ya san kana da shi balantana hayya baka wani girma da ya kamata a bayar kuma kai ka jawo kanka to haka malami ma wanda ya zama yana da ruwan ilimin sa yayi ta taskace shi abu na farko asara da zai shine zai manta ilimin kallar da ke ku gani zai manta ilimin zai waye gari bai iya ba idan yanzu ka je kai degree a mathematics ka kware a mathematics a ce kaddara ma first class ka fita da shi amma da ka zo mai kanka zo ka zama malami ko da mathematics sai ka je aka dauke ka aiki kaje aka dauke ka aiki a wani company wanda aka mai da kai salesman kaje kawai banki suka mai da kai dan marketing kana ta yawo shago kana roƙon mutane su su bude account a banki bayan shekara 3 4 5 zaka manta da duka wannan formula ta cikin kanka akan mathematics babu abin da ya zama akan ka sai wannan tunanin ya zai kawo da mutane su zo bankin ku ba ka bani dan da wani yaro ya zo an gokku aka bashi wani mas na 100 level ya kasa yi yace bari je gungwa ne ai an ce mas yayi sai ka zo ka ji ka ce ina wallahi ban iya ba wannan Umar ibn Abdul Aziz yana halifa ya tarbi wani malami daga kasar Madina yace zo ka bana karanta mana malamin ya zo na yayi musu karatu sai Umar ya dinga kuka yace wallahi duk wannan karatun mun iya shi ce amma wallahi shugabanci yasa dan mun manta ce duk wannan karatun da kake ce wallahi mun iya shi ma mun koyi shi tunda shi ma a Madina ya taso ya zo na Madina ya zo na kasar Misra yayi karatu a gaban malamai yace wallahi amma duk mun manta shi to da kan abu na farko shine zaka waye gari zaka manta wanda shi kanshi wannan abin aibatawa ne sannan kuma duk wani lada da ake samu na malanta ba za ka same shi ba kun tuna tarihin da muka yi na Ka'anabi wanda yayi mafarkin an tashi a lahira aka ce malamai ku yi nan hanyar shiga aljanna malamai shi ma sai karkada wannan shi tashi aka ce kuma ka zauna kai malami ne kai baka karanta waye to shine daga nan fa gari na waye yana cike da Allah ina dalibai suke
su ba suka dinga mishi wulakanci sai ba su lokaci suke zuwa sai ya ban ganku ba sai ai mun je gun wannan da ya riga ka sa lokaci to don Allah ina jiran ku
Allah ya samu dace to da haka malami ya tsaya ya saki jikin shi jama'a na farko tukunna sai ka koya ka iya ka saki jiki ka koya mutane karatu alherin Allah ya kai ga malamin mu malam Muhammad Awwal Adam Albani rahmatullahi alayhi yana daga cikin malaman da yayi mana irin wannan alfarma dan yazo zaman karatu tun da dama tun ma kusan shi kadai aka sani yana wannan karatun anan yankin dai misali nan yankin kasar Zazzau ko makamantan su shekara 30 baya ko 25 in yazo babu ruwan shi zai mas'ala guda in ya fara budgeta sai kaji kanka yana ciwo lokacin da ake karatu kullun asabar lahadi daga nan za a tashi ko ina mutane a taho a tare a muciya din nan tun karfe 7 kamar yanzu za a go a tare a fara karatu wata ran ba a tashi sai an yi azan haka za a yi tabbata karatu a fito da littattafai a wata mas'alan ma a ce abu bashi fiqhu ne usulul fiqhi ne mus'alul hadis qira'at ne komai da ka sani hatta computer jama'a wallahi malam albani mun shi fara koyar mana computer tun kowa bai san computer ba yadda kaga ana wannan karatun da littafi ana karanta ana fassarawa haka aka je aka su textbook na beginners computer for beginners kowa yana rike da shi ana karantawa ana fassarawa da Hausa karatun zauri ana zana ta allo sannan aka zo da tun ana ma yayin computer irin talawar zaka ganta kaya guda da monitor da keyboard da waye sai da aka zo aka coupling aka nuna ya ake hada ta ya ake warware ta idan kaza ya lalace ya ake duk sai da malai ya koya mana mu da shi Allah ya gafarta mishi to haka ake son malami ya zama yana da halin karamci ma fihi min fa'idatin yace wa afhimi ma fihi ka fahimtar da dalibai ma fihi abinda ke cikin karatun min fa'idatin na dukkanin wata fa'ida wala tazid karka ƙara an kulli shaykhin fawqa matin kowane malami da aka ce warwi fil imla an shuyukh to kowane malami sai ka bashi hadisi guda daya babu lafi kowane malami ka ruwaito hadisi guda daya da gare shi a wannan majalisin malami wani hadisi daya malami wani hadisi daya sai ka tara hadisai daban-daban daga malamai daban-daban wa atamidi kuma ka yi dogara ka fi dogara da ali ya isnadi wanda kake da isnadi gajere malamai suna sa'ayi kullum wajen neman isnadi gajere shine ya zama an samu ragowar mutane tsakankaninka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta su kansu sahabbai sukan yi haka idan wani ya gaya musu magana tabi'i yace daga sahabi dan uwansu sai su tafi gun sahabin su jisu wani lokaci har gari igari kamar yadda Jabir dan Abdullah ya tashi zuwa kasar Misr ya tashi zuwa kasar Sham kamar yadda Muawiya ya aika har zuwa gun Aisha a Madina a zo a jiye mishi labari da sauransu kuma idan su ne ma sahabbai wasu sukan je sai kuma su ji daga manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam to haka ya zama sunna ta neman uluwul isnadi to da kan kana da isnadi wanda yake da mazaje biyar kana da wanda yake da mazaje bakwai to sai ka fi karkata zuwa ga mai biyar din nan fiye da wancan mai bakwai aliya isnadin qasira matnin da matuna wanda suke yan gajejjeru jawami'ul kalim musamman a mataki na farko wanda masu koyan karatun ba su zurfi ba to karka zo kana ja musu dogayen matni a dan gajere layi daya biyu layi biyu da rabi ire-iren su kuma ga sunan da yawa a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wajtanibil mushkila khawfan fatk kuma ka guje ma al mushkila hadisi wanda yake da sarkakiya akwai hadisi wanda suke da sarkakiya ta ma'ana ko sarkakiya ta wajen inganci da sanin yadda za a yi kanukancin su sarkakiyar ma'ana misali ya zama akwai kamar yadda su malamai nan na baya suke faɗa galibi su suna ganin sarkakiya duk abin da ke da alaka da sifatul khabariyya Allah na da hannu Allah na magana Allah na kaza to suna ganin a guje su saboda musamman a zamanin da ash'ariyawa suka zama suke ta cewa a duniya to ambaton wannan na iya jawo fitina ba za a fahimci mutum ba to babu laifi mutum ya kula da irin wannan abin gwargwadon zamanin da yake rayuwa kowane zamani akwai abin da shine zai iya jawo fitina kamar a yanzu misali duk magana zaka ci shafi siyasa kuma ya zama ta saba wa ra'ayin mutane zai zama ka fitina ta saba wa ra'ayin da mutane gaugau suka karkata akan shi ko ta saba wa abin da ake yayi to in ka ga irin wannan zai jawo maka fitina babu laifi ka jinkirta shi har mutane su koshi da ilimi kamar yadda sayyidina Ali yake cewa hadithun nasa ala qadri uquli, ku dinga bai mutane karatu gurgudan hankalin su, kuna so ne su karanta Allah da manzon shi, akwai abinda a farkon al'amari ba za su gane ba, amma an tafiya ta tafiya da kansu za su fahimce shi. To kowanne karatu ka bashi daidai matakin da ya kamata a bashi da inda ya kamata a tsaya, shine to a gujewa mushkil kenan, ko kuma wanda zai jawo wata sabuwar fitinar da da ba a cikin ta. Imam Malik yana cewa bi'sal ilmul gharib wa ni'mal ilmul ma'ruful mustaqim, ci tir da ilimi wanda zaka kawo wani sabon karatu wanda zai rudda mutane, madalla da kuma karatu wanda yake wanda aka saba da shi ne, wanda yake akan hanya, wanda ya tafi akan usul na ilimi sananne. To wannan kuma zaka ga wasu 'yan bid'a suna amfani da shi, suna cewa wannan yana nufin kada kada a ga mutane wani sabon abu, ba haka bane, ba abin da yake nufi kada ka ga mutane sabon abu, a ko waɗannan mutane akwai matakin su game da ilimi. Idan misali mata ne wanda zaka musu darasi riyadus salihin ya ishe su, ina za su gane irin wannan sarkakiya ta musalul hadith ko qira'at ko ilmin rasam, ko kaje kana musu magana akan wani abu da ya shafi ka'idojin gado, na za su gane su. To sai a tsaya a bulugul maram su koyi tsarki wankan haila, su koyi sallah, a tsaya riyadus salihin su koyi tarbiya da gaskiya da ikhlasi, to wannan yayi. To idan ka zo a mataki na gaba kuma, ko kuma wata dabaka ta dalibai wanda ba irin wannan ba, sai a canza musu salo. In ka kalla misali a makarantar boko, tun daga primary har university malaman English suna koyar da pronoun, watakila tun daga primary, amma kowa gurgurda abin da za ku koya mishi a pronoun ko a singular and plural, daban da wanda za ku koya mishi a matakin secondary, daban da wanda za ku koya mishi a matakin FCE yana English, ko a matakin university yana karanta English. To kaga haka ake so ya zama ka kula da matakin. To watakila abin da yasa a yanzu sai wanda yake da matsala shi ne saboda samu waɗannan hanyoyin yaɗa bayanai na zamani. Yanzu babu wani karatu da za a iya itikarin shi ga wasu, sai dai in ba a recording ɗinsa. Amma muddin ana recording da video ko da audio ko da wani salon recording, ko ana live coverage ɗin shi a gidan TV ko makamanta haka, to kaga ba kada ba yadda za a yi a katange su waye za su ji. Da kuwa kowane karatu iya mutanen da ya shafe su su suke ji, babu record na murya ko na hoto. Kamar yadda misali yanzu kaga yadda makwanta da makarantar boko ba daukan karatun da yake a ajin primary ko secondary ko jami'a yake ba, da haka waɗanda su karatun ya shafa su suke jin shi kawai. Amma karatun addini saboda kokarin yaɗa shi sai yasa ake ta recording, to har sai ya kai kunnan wani wanda ba shi ya tantance ya ji ba sai ya rufe. Ta ba ga Malam Albani namu, Allah ya gafarta mishi, a wasu kasusuwa da yayi yakan faɗa, in ba na manta ba, muqaddimar abin nan wannan littafin Albani din nan mai sunan shi Tamamul Minna, yakan ce idan ka ji wannan kaset din, ka ji ba irin abin da kake nema bane, wannan kaset din ba a yi shi don wa'azi ba, ba a yi shi don wani falala ba, a tsantsar karatu ne ake koyawa ɗalibai. Idan kai mai neman karatun wa'azi ne, to wannan ba naka bane, har sai ka ce ka goge shi kawai. To kaga watakila wannan ya zama izina ga wanda ya ji. Amma kuma ɗan adam da curiosity a lokacin da za a ce kai ya jin sai ya ga sai ya ji ɗin, yana so sai ya ji. To da haka dai rayuwa ce ta zo da wani yanayi wanda baka iya tahakkumi akan sa, wallahu a'lam. Wastuhsin al-inshad khawf al-fitni, haka zaka ganda shi al-fitni masdari na fitina, dan tsoron samuwar fitina. Wastuhsin al-inshad fil awakhiri, malamai suna ganin mustahabi ne, babu laifi, suka tsibu suka faɗi wannan cewa a rera wasu baitoci na waka a ƙarshen majalisin, idan akwai wata waka ta falala, wata waka ta rasa'i ga wani malami, ko wata munasaba, za a samu cikin ɗalibai wanda ya abin nan. Imam Zuhri ya kasance yakan yi haka, sai ya ce tunda shi ƙwararre ne akan adabi, bayan ƙwarewarsa a hadisi, sai ya zaɓo ne ya ce karanta mana wasu waƙoƙi daga cikin waƙoƙin wani, ko kuma shi ya karanta cikin mawaƙan jahiliya ko wasu makamantansu, sai su yi inshadi na baitoci don a tashi da ɗan karsashi a jiki, kai zama kawai all work and no play, make Jack a dull boy da ake cewa, ko a ɗan raus, a ɗan haka ɗan abin nan, a ɗan rawaha haka kaɗan, fi awakhir, a ƙarshen majalisin, ba'da hikayati, bayan kuma sukan kawo hikayoyi, wasu labarai ma'an nawadir, ko kuma irin labarai na musamman, nadira shine abinda ba kullum yake faruwa ba, irin abuwa a ce wani abu ya faru kaza ko makamantansa sukan kawo hikaya ta wani malami ko ta wani abin hikima ko ta wani abu da ya faru na fasaha ko wani abin mamaki ko wani abin takeici duk sukan hakaito irin wannan kuma duk wannan da isnadi su suke ba dan ya zama gaskiya ce suke fara to babu laifi irin wannan shine ma har Bukhari a cikin kitabul adab yake cewa yayi babi akan haka babun da ke nuna zuwa ga halaccin wannan halaccin inshadi na waka kamar yadda yayi babi akan abin da ke nuna zuwa ga mai juzu min dhikrin nasi bi awsafi yana cikin kitabul adab game da wadancan alqabu to babu laifi a rera wata waka ko a bada wani labari ko wata hikaya ko dan wani abu da dan san mutane bayan saboda kimiya tana da wani wahala da take sa duk ayi tsam haka to idan aka zo aka dan kawo wata yar udhuka wani dan abu mai dan ban dariya mudhik ko wani abu mai dan ban tausayi ko mamaki ko mai jawo abin nan tunani sai mutane su dan ji tarwiha su dan ji abin nan wato kar a zo kai a zauna kamar makoki ya zama kawai abin nan kawai ba wasa kamar rawan soja kawai aiki kawai a babu laifi dan an dan shigo da wani abu na dan raha ko makamancin haka malaman suna yin haka wa in yukharrij lirriwati mutqin majalis al-imla'i fa huwa hasan to akwai malamin da zai zama zai majalisin imla'i amma kuma yana da karancin gogewa a wajen takhrij wato yin bayani akan inganci da rashin ingancin hadisi wannan ba kwarewar sa bace to babu laifi ya samu ne mishi takhrijin kuma gani wani wanda ya kware a zamanin da suke rayuwa ko a zamanin da ya shuɗe a wannan zamanin kenan babu laifi ya isti'ana da maganganun wasu malamai da suka goge akan wannan a ce Ibnu Hajar ne ya inganta ko Nawawi ko Albani ko Ahmad Shakir kowa ne shine wa in yukharrij lirriwati mutqinun idan aka samu wani wanda yake gogagge zai bayani akan mazaje majalisal imla'i a majalisin imla'i fa huwa hasan wannan yayi kyau ko da shi asalin malamin ba zai iya ba bai da asalin wannan imkaniyar ko kuma bai da lokacin da zai babu laifi ya dogara da wani wanda ya iya yace walaysa bil imla'i hina yakmulu ghina ba a wadatuwa da imla'i bayan an gama imla'in majlisi a ce an wadatu anil ardi daga kuma karatu na ard a gaban malami li zaygin yahsul dan ka samu wata karkata wata matsala shi imla'in shine kaman majlisi ne am mun sha fada majlisi am shine na imla'i da haka zaka ji an ce an tare dubbai wani a ce har dubu kaza har dubu 30 a wasu majalisu din wanda Allah ya sa musu albarkar yawa to shine kaman yanda irin karantawa da ake na loudspeaker ko karatun wa'azi ko majlisi na awam kowa na iya zuwa to amma wanda yake dalibi mai neman ilimi to baya wadatuwa da wannan ko mun gani shine ma'anan walaysa lil imla'i hina yakmulu ginan anil ardi wadatuwa daga al'ard shine ardi shine zauna kai da malami kana gabatar da karatun kai da shi ana dubawa ana bi ana gyarawa ɗaya bayan ɗaya karka wadatu da irin wannan sauraron na'am kace shikenan ka gyara littafinka anan ka iya anan babu komai wajibi ne ka dawo kai keke da keke idan kai dalibi ba za ka wadatu kawai da lacca ga magaru ba tana da nata fa'idan tana da mahallinta anan zaka kwashi hadisi zaka kwashi ilimi amma itiqani da sanin abubuwa dalla dalla to kana buƙatar sai kai al'ard shine ka gabatar a gaban malami wato nuskar da ka koya din ita ka zo ka gabatar wa da malamin shi kuma ya maka gyare-gyare ko kuma ku dalibai ku yi wa kanku irin wannan tanadin da makamantan haka li zaygin yahsulu saboda karkata da ke iya faruwa ma'ana saboda tangarda da ake iya samu idan ba a yi haka ba za mu saurara anan sai Allah ya kimu darasi na gaba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم